الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 24 رمضان هجرة 1447 ديدي دشا أكو غواتن أكو شكارة 1426 يوم ذا مشغا سورة الهجرات إن شاء الله فرقم أن سورة yana dauke da bayani akan rinjayar da shari'a farkon suratul hujurati yana karantar da mu rinjayar da shari'a a cikin mu'amalar mu bismillahir rahmanir rahim
bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم
يا أيها الذين آمنوا يا كودن دسكي إيماني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كدا كشاغبن الله دمنزان الله kar ku rika shan gaban Allah da manzonsa wattaqullaha kuma ku kiyaye Allah innallaha samiun alim lalle Allah mai jin maganganun ku ne masanin ayyukan ku sai ya ce
ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy ولا تجهرون بالقول كجهر بعضكم لبعض لا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
يا أيها الذين آمنوا يا قوة نسك إيماني لا ترفعوا أصواتكم كرك أغا مريوينكو فوق صوت النبي سمد مرير النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجهر له بالقول كما كذا كرك بينا مسا مريا فتكون دغا مسا مريا كجهر بعضكم لبعض كما يندا كوكي دغا مريا تسكانو كويكو ان تحبط اعمالكم kada fa ayyukan ku su baci wa antum la tashuruna alhali ku sani ba to wannan wadannan ayoyi na farkon suratul hujurati wato sun sauko ne ta dalilin sayyiduna Abubakar da kuma sayyiduna Umar, Allah ya kara musu yarda. Wannan labarin ya zo a littafan hadisi da yawa, daga cikin su akwai Sahihul Bukhari. Hadisin Abdullah ibn Zubair ya ba da labarin abin da ya auku. Wannan ya tabbata ne a garin Madina, babu sabani akan cewa ita wannan suran gaba ɗayanta Allah ya saukar da ita ga Annabi Muhammad a lokacin da manzon Allah yake Madina, ba wai na Makka ba, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake garin Madina. Abdullah ibn Zubair yake ba da labari, yace kada al khayrani an yahlika, mafi al khairin yan adam su ne biyu, mutum biyu, sayyidina Abubakar da Umar, mafi alkhairi daga cikin al'umar Annabi Muhammad. Kuma an ce abin da yake nufi da alkhairani, domin Abdullah ibn Zubair ya faɗa, kuma Abdullah ibn Zubair sahabin manzon Allah ne. Abdullah ibn Zubair, an ce abin da yake nufi waɗanda suka fi alkhairi gaba ɗaya, waɗanda suka fi alkhairi, wato idan ma akwai wani musulmi da yake da alkhairi, alkhairinsa bai kai na sayyiduna Abubakar da kuma sayyiduna Umar ba. Ana nufin waɗanda suka aikata alkhairi mai yawa, shi yasa ya kira su alkhairani. Ya ce mutane biyu ɗin nan ƙiris ya rage su halaka, in ji Abdullah ibn Zubair. Sai ya ce Abubakar wa Umar radiyallahu anhuma, dalilin da yasa ya ce iris ya rage su halaka, rafa'a aswatahuma, saboda sun taɓa ɗaga muryarsu inda annabi, suna kusa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Abubakar da Umar suka ɗaga murya, to kaga sun kusa halaka. Ai in ka lura da abin da Allah ya faɗa a ƙarshen magana, an tahabbata a amalukum wa antum la tash'urun, wato ɗaga murya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa aikin ka ya ɓaci gaba ɗaya. To wannan kuma shi ya nuna cewa ashe ɗaga murya ba ladabi mai kyau bane. Duk mutumin da za ka yi magana da shi, in kana girmama shi, ba ka ɗaga masa murya. Sassautar da muryan shi ke nuna ƙasƙantar da kai da kuma tawali'u ga wannan mutumi. Don haka ɗaga murya ba ladabi mai kyau bane, kuma yana da muni, tunda an ce za a ɓata aikinka, kaga muninsa ya yi tsanani. To shi yasa Abdullah ibn Zubair ya ce kuma an samu lokacin da hakan ya faru, sayyidina Abubakar da Umar suka ɗaga murya kusa da manzon Allah. Hina kadima alaihi rakbun min tamim, wannan abu ya auku ne a lokacin da aka samu su tawaga na Larabawa, mutanen Iraq, ana kiransu Banu Tamim, suka yi tawaga musamman, suka baƙunci manzon Allah a shekara ta 9 daga hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga saura shekara 2 manzon Allah ya bar duniya. Wannan sura tana cikin surorin da suka sauko a ƙarshen rayuwar manzon Allah. Don haka za mu karanta ayar ma da ta zo a hudubar bankwana ta manzon Allah. Annabi ya karanta ta, ya nuna cewa Allah ya saukar da wannan sura kusa da wafati. Wannan kabila ta Banu Tamim sun taho daga yankin Al-Iraq. Asali Banu Tamim wurin zamansu kenan, Larabawa ne da suke zama a yankin Iraq. Kasan Larabawa suna da jinsi da yawa. Yanda ka san kowane yare ana samun jinsi daban-daban, a Hausa akwai, a Fulani akwai, kusan duk wani yare za ka samu harshen ya bambanta. To Larabawa suna daga cikin al'umma da suka fi yawan rassa, suna da yawan gaske. Tsakaninsu da Madina tafiyar tafi kilomita dubu, suna da nisa. Waɗannan mutane suka baƙunci Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo, sai sayyiduna Abubakar da Umar suna kowane yana ba da shawara. Sayyiduna Umar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi murna da zuwan waɗannan mutanen, to sai dama ko makusantansa su ne sayyiduna Abubakar da Umar. Don haka sayyiduna Umar Abubakar yake ba da shawara, daga cikin su akwai wanda ake kira Al-Qa'qa ibn Ma'badin. Sayyiduna Abubakar yace ya kamata wannan mutumin an nada ya zama shugaba, saboda duk waɗanda suka zo to ana nada shugaba a cikin su, a ce wani kai ne shugaban tawagan nan, dan tafiya ba ta yiwa sai da shugabanci. Me yasa sayyiduna Abubakar ya ba da shawara a zabi wannan? Saboda ya fi nutsuwa a cikin mutanen. Shi kuma sayyiduna Umar yace bal amir al-aqra bin habis, ya rasulullah ka shugabantar da al-aqra bin habis. Me yasa? Shi ma yana da nashi ra'ayi, dalilin da yasa haka. To lokacin da sayyiduna Umar ya faɗa, yace a'a, kar a nada al-qa'qa'u, a nada al-aqra bin habis, inji sayyiduna Umar. To wannan ya bata ran sayyiduna Abubakar. Sai sayyiduna Abubakar ya ce ma arta illa khilafi, kai da Umar ba abin da kai nufi dai illa ka saba ni. Ya zan ba da shawara ga manzon Allah, sannan kai ka ce ba haka ba. Sayyiduna Umar sai ya ce ma arattu khilafaka, wallahi ban yi nufin saba maka ba, muna kokarin mu ba da shawara mafi alkhairi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, don haka ba wai nufin saba maka yasa na kawo wannan ba. To maganar da suke sun daga murya, kaga dai duk da cewa shawara suke ba wa manzon Allah, shawara suke ba wa manzon Allah, kaga aikin kwarai ne, ba fada suke ba, ba jayayya bace tsakanin su, shawara ce game da abinda zai zama maslaha ga rayuwar musulmai, musamman waɗanda suka bakunci Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma daga muryan nan a gaban Annabi laifi ne, duk da cewa ana ba wa Annabi shawara ne akan abinda ya zama taimako ga addini. Tamara ya hattar tafa'at aswatuhuma fi zalika, Abdullah ibn Zubair yace sun yi jayayya ta kai wato wannan dan muhawara, yar muhawara ta kai ga har ma sun daga murya. To wannan daga muryan shine laifin. Idan aka ce maka sayyiduna Abubakar da Umar sun daga murya, Allah ya ce zai iya bata aikin su, me kake gani game da mu a yau? Kaga kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka darajarsa ta wuce duk tunaninmu. Daga murya gabansa babban laifi ne. Don haka yasa sayyiduna Umar, Allah ya kara masa yarda, al-Imam Malik Allah ya masa rahama, a garin Madina a masallacin Annabi ya karantar. Al-Imam Malik har ya bar duniya ba a daga murya a masallacin, ba a daga murya a masallacin manzon Allah. Dalili kuwa saboda idan da Annabi yana da rai an hana, yanzu da Annabi ya mutu darajar ta ragu ne? Ba ta ragu ba. Saboda haka bai kamata a daga muryar a masallacin manzon Allah a yanzu ba, saboda ai gawar Annabi tana masallacin har yanzu, anan aka binne manzon Allah. Hadisin yana Sahihul Bukhari, Kitabul Magazi, hadisi na 4109, yana Sunan Tirmizi, yana Kitabut Tafsir, inda Imam Tirmizi yake fassara farkon suratul Hujurati. To malaman hadisi gaba daya sun tabbatar wannan abin da ya auku ba na ƙasa bace ga sayyiduna Abubakar da Umar, ba na ƙasa bace. Misali in ka dubi sharhin waɗannan littafai kamar Sahih al-Bukhari, Umdatul Qari kenan, mujallal 18 shafin 19, innama ashara Abubakar bi ta'mir al-Qa'qa, ai muhawarar da suka yi ba ta neman duniya bane, maganar da suke tsakanin su ba ta jayayyar fada bane, shawara ce kowa yake bayarwa ga manzon Allah. To amma sai suka daga murya. To dalilin da yasa Allah ya saukar da ayar kenan, shi a sayyiduna Abubakar da yace a nada al-Qa'qa'u, ya bada shawarar nada shi ne saboda me? La'annahu kana araqqu min al-aqra, saboda da ka zauna da waɗannan mutanen da suka bakunci manzon Allah, zaka gane wanda ya fi nutsuwa. Shi wannan da sayyiduna Abubakar ya ce a nada shi, alamar ya fi nutsuwa a kan al-aqra ibn habis. Shi kuma sayyiduna Umar abinda ya sa ya ce a'a, a nada al-aqra, saboda shi al-aqra ibn habis gaba ɗaya tawagar da suka zo ɗin sun sani ko a can gida yana daga cikin shuwagabanninsu. To kaga mutumin da ya zama dama can shugaba ne. Dama can shugaba ne ga mutane kafin su musulunta. Idan suka musulunta, Sayyidina Umar yana ganin a nada shi kaga an ƙara mai daraja. Sannan kuma an hutar saboda wanda za a nada sabo dama bai taba sanin kamun shugabanci ba. Amma wannan kaga ya san kamun shugabanci, ya san ta inda zai rike da inda kuma zai gudanar da wato mulkin sa shugabancin waɗannan mutane. To shi Al-Aqra ibn Habis dama can tun a jahiliya babban mutum ne in ka dubi tarihin sa. Shi kuma wancan yana da nutsuwa ya fi wannan. Kaga kowanne kenan cikin su yana da hujjar da ta sa yace a nada wancan a matsayin shugaba. Don haka ba wai faɗa su kai a gaban manzon Allah ba. To da Allah ya saukar da ayan nan, Sayyidina Umar ya ji wannan magana, an tahabata a amalukum wa antum la tash'urun, aikin ku fa zai baci ba ku ma sani ba. Wannan shi ya nuna maka girman manzon Allah, a hore ka aikin ka ya baci ba ka ma san aikin ya baci ba. Saboda me? Kayi wani abin da ya kaskanta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi ibn Zubair da yake ba mu labarin yace don haka daga ranan, fama kana Umaru yusmi'u Rasulullah ba'da hadhihi al-ayati hatta yastafhimahu. Daga ranan idan Sayyiduna Umar zai yi magana da Annabi baya daga murya sai Annabi da kansa ya ce ni kan mai kace. Annabin da kansa ya ce ni kan Umar ban gane ba mai kace. Daga ranan baya magana da manzon Allah sai a hankali. In ka dubi Sahih Bukhari ya kawo shi a babu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, akwai babi musamman wanda Imam Bukhari ya yi wannan ayar saboda bayani a kanta. Shine hadisi na 4564 kuma akwai riwayar Abu Huraira wanda Imam al-Hakim ya ruwaito da riwayar Abu Bakara as-Saqafi. Waɗannan sahabbai sun ba da labari Sayyiduna Umar lamma nazalat, lokacin da Allah ya saukar da wannan aya sai zo ya samu Annabi ya ce to ya Rasulullah kai haƙuri, a laitu ni fa nayi rantsuwa tunda Allah ya saukar da wannan aya, Allah ukallimaka illa ka akhis sirari, duk maganar da zan maka kamar mai rada ne, zan yi ta a hankali sai ka tambaye ni. Tunda dai Allah ya ce zai bata aikin mutum bai sani ba saboda ya daga murya, ni ko ba zan sake daga maka murya ba. Saboda haka idan kowa zai yi magana da Annabi zai gane, amma banda Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, sai Annabi kai me kake faɗa ne? Sai ce to ai ga abin da nake nufi, saboda kar ya bata aikinsa bai ma sani ba. To ba shakka saukar waɗannan ayoyi ba na ƙasa ba ne ga Sayyiduna Abubakar da Sayyiduna Umar. Dalili saboda abubuwa guda uku wanda mun yi magana game da wannan ayar a karatun Shu'abul Iman. Akwai dalilai guda uku wanda ya sa malamai suka ce wannan aya saukanta ba na ƙasa ba ce ga Sayyiduna Abubakar da Umar, maimakon haka ma daraja ce ga Sayyiduna Abubakar da Umar. Na ɗaya, li'annahu la jarima qabla wurudin nassi, ba a cewa an yi laifi sai idan an faɗi doka an saba, ko ba haka ba ne? To ba a cewa wane ya yi laifi sai an taɓa gaya mar cewa kar ka yi kaza. To Allah bai taɓa cewa kar a ɗaga murya a gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, bai taɓa hanawa ba. Kaga lokacin da suka ɗaga murya ɗin ba a taɓa hana mutane ɗaga murya ga manzon Allah ba, ba a taɓa yi ba. So kaga kenan Allah ba zai kama su da laifin abin da bai hana ba. Allah ya sa mun gane. Na biyu, da Allah ya tashi saukar da ayan sai ya ce ya ayyuhal lazina amanu, kaga sun yi sa'a. Kaga ana magana ya ku waɗanda suka yi imani, sai zama albishir ne ma ga Sayyidina Abubakar da Umar, domin inda kana wajen sai aka kira ya ku waɗanda suka yi imani, ba shakka za ka cire kuma wani kokwanto a kan cewar kai mumini ne. Kaga Allah ya tabbatar Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar masu imani ne. domin inda ba masu imani bane ba zai kira wannan ba ko ya ayyuhallazina amanu kaga ya zama karama ya zama daraja ga sayyidina Abubakar da Umar ya ku waɗanda suka yi imani wannan ya kawar da duk wani zargi idan Allah ya kira ka da imani an gama fahiya maziyya la naqsun shi yasa malamai suka ce saukar wannan ko da shike fada ne ga sayyidina Abubakar da Umar amma kuma sai zama wata daukaka ce wata daraja ce ba na ƙasa ba saboda Allah ya tabbatar sayyidina Abubakar da Umar masu imani ne to sannan na uku ma'ada limislihi ba su sake yin hakan ba daga bayan Allah ya saukar tunda Allah ya saukar da wannan aya ka ai kaje yadda muka faɗa ta bayanin Abdullahi ibn Zubair da bayanin Abu Huraira da bayanin Abubakar as-Saqafi waɗannan sahabbai duk sun tabbatar sayyidina Umar daga lokacin ya daina daga murya ma ga kusa da manzon Allah kaga ba su sake ba idan aka ce an hana kaza mutum bai sake yi ba ai kaga bai yi laifi ba to bare ma kuma sayyidina Umar daga lokacin shi ma kuma sai zama mai horon mutane in dai za su daga murya a masallacin manzon Allah sayyidina Umar dan zaka ga hadisai daban-daban misali akwai riwayar al-Imam Bukhari wanda yayi masa babu raf'u sauti fil masajidi babi game da daga murya a cikin masallatai menene hukuncin daga murya a masallaci to sai kawo wannan labari hadisi na 470 hadisin As-Sa'ib bin Yazid wani sahabi shi ma sahabi ne As-Sa'ib bin Yazid Allah ya kara masa yarda yace kuntu qa'iman fil masjidi akwai ranar da nake tsaye a masallaci fa hasabani rajulun sai wani mutum ya jefe ni da tsakuwa wannan ya auku ne a zamanin sayyidina Umar fa nazartu da na waiga fa idza Umar ibn al-Khattab ashe sayyidina Umar ne da yake masallaci ne da fadi maimakon sayyidina Umar ya ce as-sa'ibu zo nan sai sayyidina Umar ya dauki dutse sai ya jefe shi da ya jefe shi ya jefe shi dutsen ya dan same shi ai ana yin haka dan a kira ka ko a maka wata ishara amma ba da nufin a cutar da kai ba domin har yanzu mutane suna haka a dan jefe ka da wata tsakuwa saboda ka ji alamar wani ya jefe ka dan ka juya ka saurare shi to wannan ba laifi ba ne sayyidina Umar ya yi haka wato wannan shi zai nuna maka sayyidina Umar ya ɗauki wannan gargaɗi ya ɗauki wannan tsawatarwa kaga fa tunda abin ya faru yana masallacin annabi bayan ma annabi ya rasu sayyidina Abubakar ya rasu sayyidina Umar ya zama shugaba a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam As-Sa'ib bin Yazid ya ce sai ya ji an jefe shi da ya juya sai ga sayyidina Umar ne sai ya taho da yake sayyidina Umar da ma shugaban musulmai ne amirul mu'minin yana zuwa ya gaida shi sayyidina Umar sai ya ce izhab fa'atini bi hazaini na jefe ka ne don in kira ka dama ina son ka kira mu mutane biyun can ga su can suna zaune fa ji'tuhu bihima na zo na samu mutanen a cikin masallacin annabi suna zaune na ce ku zo shugaban mu'minai yana kiran ku da aka zo da su sai na Umar ya tambaye su man antuma ku ne suwa aw min aina antuma ko ko daga ina kuka zo suka ce min ahli ta'if mun zo daga ta'ifa to ta'if zuwa birnin madina kilomita 500 ne daga ta'if zuwa madina kilomita wajen 500 ne to sai na Umar sai ya ce to gaskiya ku baki ne kuma akwai gajiya akwai rashin sani ga wahalar tafiya don haka kuna da uzuri amma barin jakunan ku law kuntuma min ahlil baladi in ba dan Allah ya sa ku baki bane da ku yan garin nan ne la auja'tukuma da kuna muku dukan tsiya a yau inji sayyidina Umar me muka yi tarfa'ani aswatakuma fi masjidir rasulillah saboda kun daga murya a masallacin manzon Allah don haka da sai na muku bulala kaga sayyidina Umar kenan maimakon da yayi laifin daga baya sai zama shine ma mai horon masu laifin dan haka baya kyalewa a daga murya a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ma wafati bayan rasuwar manzon Allah sayyidina Umar kaga shi bai yadda ya daga murya ba kuma bai yadda a daga murya a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba shakka wannan daukaka ce gare su Allah ya kara musu yarda to akwai kuma hadisin Anas bin Malik hadisin Anas bin Malik wanda shi ma ya bada labari munasaba dangane da saukar wannan ayar kaga ta sauka saboda magana akan manyan mutane sayyidina Abubakar da Umar Anas bin Malik yace kuma sannan akwai wani sahabi da ake kiransa Sabit bin Qais shi ma wannan aya ta shafe shi da ta sauko shi Sabit bin Qais din nan kana min nujaba ya ashabi Muhammadin yana daga cikin zababbun sahabban Annabi Muhammad Qais bin Sabit kuma ya samu halattar yakin Uhud sannan ya tafi bai'atul ridwan wannan umra da Annabi ya tafi a Makka da aka yi mubaya'a kuma Allah ya yarda da duk wanda ya mubaya'a ga manzon Allah a wannan tafiya to shi wannan sahabin yana cikin waɗanda suka yi wannan mubaya'a Sabit bin Qais al-Ansari babban mutum ne ana ji da shi hatta a tsakanin sahabbai al-Muhajirun tun da ayat ta sauko ya daina zuwa masallaci ya daina zuwa majalisin manzon Allah ya daina zuwa masallaci to ana nan ihtabasa an-nabi inji Anas bin Malik ya yake zuwa masallaci yake cewa ana min ahlin nari ni kam na tabbata ina cikin yan wuta ni kam na tabbata ina cikin yan wuta saboda haka ba ma dalilin da yasa je majalisin manzon Allah a'a yau ba a ganshi ba gobe ba a ganshi ba ranar sai manzon Allah ya tambayi Sa'ad bin Mu'az wani babban mutum ne daga cikin shugabannin al-Ansar fa qala sai yace ya aba amrin ma sha'ana sabitin manzon Allah ya tambayi shi Sa'ad bin Mu'az yace ya kai baban amru me ya faru da sabitu ishtaka ko bayi da lafiya ne sai Sa'ad bin Mu'az yace la innahu lajari makwabci na ne ga gidana ga gidansa da dai bashi da lafiya da na sani wa ma alimtu lahu bi shakwa ba ni da labarin ya taba jinya ba ni da labari don inda bayi da lafiya da zan samu labari ko dai iyalansa ta hanyar iyalansa ko iyalaina sai yace to amma bari in je in maka bincike ya rasulullah sai Sa'ad bin Mu'az yazo gidan Sabit bin Qais fa zakara lahu qawla rasulillah yana zuwa ya hadu da shi yace to ga abin da manzon Allah ya faɗa annabi ya tambaya game da kai bai ganka ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne na kwarai yau in bai ga mutum ba a majalisi ba zai shiru ba sai ya bincika game da shi saboda majalisin annabi alkhairi ne duk wanda baya samun zuwa majalisin annabi ya rasa alkhairi shi yasa annabi nan da nan in bai ga ka zo ba sai ya tambaya to sai ya gaya masa ka ji annabi ya yi tambaya game da kai sai Sabit ya ce to gaskiya lafiya ta kalau abinda ya sa na daina fita na daina zuwa majalisin annabi unzilat hadhihi al-aya an saukar da wata sura to ta zo da tsawatarwa wanda yake nuna Allah zai bata aikin mutum idan yana daga murya Allah zai bata aikin mutum idan ya daga murya sama da muryar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa laqad alimtum kai kuma Sa'adu ka sani kun sani anni min arfa'ikum sautan ala rasulillah ka san mutane akwai wanda haka halittarsa take ba zai iya magana a hankali ba yana da babban murya to shi wannan bawan Allah haka Allah ya yi shi yana da murya don haka da'iman in zai yi magana yana daga murya sai ya ce to nafi kowa daga murya gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam tun da Allah ya ce zai bata aikin mutum bai sani ba ka san dai Allah ba ya kuskure ya ce na sani yace to fa ana min ahlin nar na tabbata ni dan wuta ne na tabbata ni dan wuta ne dan Allah ya fada kuma na san Allah bai kuskure kaga fa ya gaskanta annabi ya gaskanta alqur'ani babban sahabi ne saboda karfin imani dan aya dai tak yake ganin ma shi dan wuta ne to mu yanzu inda za a tattaro ayoyin alqur'ani a auna da ayyukan mu anya mutum ba zai tsammani zai tsira aya guda ɗaya tak ta sa wannan sahabi ya hukunta shi dan wuta ne saboda ya saba mata aya ɗaya tak to ka suranta mu kuma a yau aya nawa muke saba musu kuma kana nan kana cika baki kai dan aljanna ne to da haka yace dan haka yasa kaga na daina zuwa dan kar in ƙara laifi nan kada in ƙara laifi ai ka san ko ƴan wutan ma ai daraja su ba ɗaya bane wani ya fi shan azaba akan wani to gwanda dai ya daina zuwa ko da ya shiga wutan ma ya zama azaba dai kaɗan ne sa'ad ya dawo ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah na je na tarar da makwabcina kuma dai na same shi mun yi magana ga abin da ya faɗa min sai manzon Allah yana faɗa ya ce bal huwa min ahlil janna da kai manzon Allah ya ce kai yana cikin ƴan aljanna in ji manzon Allah wannan riwaya tana sahihu muslim babu mukhafatul mu'min an yahbata amaluhu sunan babin kenan al-imam muslim yace mutun ya ji tsoron aikin sa ya baci bai ma sani ba Allah ka tsare mana ayyuka mutun ya ji tsoro dan haka mu rika fargaba mu rika duba ayyukan mu daina cika baki sunan babin kenan makhafatul mu'min babu makhafatul mu'min an yahbata amaluhu mumini ya rika tsoron aikin sa ya baci to wannan shine abin da aka so da kai domin in kana wannan tsoron zaka tsara aikin amma kullun tunanin ka shine kai ku ne ma sahun farko a shiga aljanna to kaga wannan in ma mutun yana ta adibi ba zai ma gane ba Allah ya sa mu fahimta akwai riwaya ta al-Imam Bukhari tana babu alamatin nubuwwati fil Islam ya al-Imam Bukhari ya kawo shi a babin mu'jizozi shi al-Imam Bukhari bai kawo da sunan mu'jiza ba sai ya ce alamatun nubuwa na wannan kalma ita ce tafi inganta alamomi da suka tabbatar da gaskiyan annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi na 3417 a wannan riwayar manzon Allah ya ce ma Sa'ad bin Malik izhab ilayhi ka koma yanzu kaje ka gaya mar kaje ka same shi ka gaya masa faqul lahu ka gaya mar injini lasta min ahlin nari ka gaya mar na fada kai ba dan wuta bane manzon Allah ya ce kaje ka gaya mar ni na ce kai baka cikin yan wuta ai wannan shaida ta isa da farko annabi ya ce dan aljanna ne na biyu ku je ku gaya mar baya cikin yan wuta magana ta ƙare to da aka zo aka gaya masa Anas bin Malik ya ce to daga ranan kuma fa kunna narahu yamshi baina azhurina da zaran Sabitu ya gilma sai mu ce oh kaga dan aljanna tun daga duniya wai sahabbai ma suna ganin shi suna sha'awa ana sha'awar wannan gata da ya samu saboda haka tsoron Allah yana sa mutum ya ƙara samun ɗaukaka ba na ƙasa ba Allah ka ƙara mana tsoronka to amma wannan labari ba shi ne kaɗai sababin saukan ita wannan sura ba kamar yadda malaman hadisi suka yi magana kai musamman Ibn Hajar a littafin Fathul Bari mujallar 8 shafi na 453 ya ce ba wannan kaɗai ba ne sababi wato ita sura takan sauka a dalilin abubuwa da yawa wannan yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan sura abin da ya faru tsakanin Sayyidina Abubakar da Umar Allah ya ƙara musu yarda amma ba shi kadai bane yace fa innal ladhi yata'allaqu bi qissati shaykhaini asali abin da ya shafi labarin wato Sayyidina Abubakar da Umar fi tahalufihima fi ta'amir wanda sabani da aka samu at-takhaluf da aka samu tsakaninsu game da shugabantar da wani daga cikin tawagar da suka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam daga Banu Tamim yankin Iraq awwalu sura faqat la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi kada ku sha gaban Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai sababi na biyu asali sababi na biyu shine waɗannan mutanen waɗanda suka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam Banu Tamim din sune sababin saukar ita wannan farkon wannan sura wasu don haka dam jufatul a'rabi asali larabawan daji ne sannan kuma suna da nisa suna da wauta suna da al'adu marasa kyau don haka Banu Tamim waɗanda suka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labarinsu ya shahara a littafin tarihi kamar kitabul isti'ab ibnu abdul barri juz'i na farko shafin 104 kitabul isaba na ibnu hajar mujallad na uku shafi na uku usdul gaba littafin ibnu al-asir juz'i na farko shafi na 375 bal jami'u kutubit tafsir duk wani littafin tafsiri ya tabbatar da wannan babu sabani akan cewar a dalilinsu ne Allah ya saukar da farkon suratul hujurat su waɗannan mutane a yanda labarin ya taho a cikin waɗancan littafan tarihi da kuma littafan hadisi an ce jama'atun min wafdi bani tamim min al-iraq jama'a ce suka taho daga yankin iraq su ne banu tamim suna daga zuriyar banu tamim ja'u al-madinati fi sanati 90 shekara ta tara suka iso madina wannan shekara ita ce ake kira sanatul wufud shekarar da annabi ya ta samun baki shekarar da aka samu baki na ta zuwa ga manzon Allah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan wannan shekara shi yasa ake kiranta sanatul wufudi to waɗannan mutanen su nawa ne an ce kanu 70 rajulan aw aksar ba sa kasa mutum 70 ko dai 70 ko sun danfi to daga cikinsu sai ya zama da za su taho sun taho da shugabanni kamar yadda muka yi bayani daga cikin shugabannin nasu akwai wanda ake kira Az-Zibraqani bin Badarin akwai Amr bin Al-Ahtami akwai shi Al-Qaqa'u da kuma wanda sayyidina Umar ya ba da shawara a nada matsayin shugaba so sun zo da shugabanni a wannan tafiyar tasu saboda labarin annabi ya mamaye duniya musamman duniyar larabawa an samu wani balarabe wanda Allah ya bashi nasara ya zo da sako daga wurin shi to kowane sashi na kasar larabawa labarin annabi yana isa don haka ya sa mutane da suka ji labarin nasarar da manzon Allah yake yayi kaga an yakin Badar Uhud Al-Khandaq yakin Hunain yaƙe-yaƙe ga sunan da yawa duk yaƙin da aka yi manzon Allah ya kai labari to daga nan balarabe sai ya sallama kai wannan ya kamata mu je mu gan shi ko da ba mu karɓi addininsa ba mu dai nuna masa mu ba maƙiyansa ba ne tun da ya yi ƙarfi kar ya faɗa mana kuma gaskiya ne to don haka ba wai musulmai ne kaɗai suke zuwa madina ba sun taho ne ɗayan biyu idan sun gamsu annabi Muhammad annabin gaskiya ne shikenan sai su karɓi addini idan ko ba haka ba to tunda yayi irin wannan ƙarfi sun zo sun bada nasu mubaya'a za su koma karkaran su kar kuma rana tsaka zo a fada musu da yaki wannan hikima ce mai girma to sun zo da shugabanni to da suka taho wa huwa daga cikin su akwai wanda ake kira Az-Zibraqani kikkiawa ne asali da larabci na ka ce Az-Zibraqan kamar ka ce alkamar wata tana da sunaye da yawa daga ciki akwai Az-Zibraqani idan mutum yana da tsananin kyau sai a kira shi Az-Zibraqan ibn Badr ibn Imri al-Qaisi wani mawaki a jahiliya wanda ya shahara to jikansa ne yana daga cikinsu mawaki ne ya iya magana kana murtafi'ul qadari fil jahiliyyati sayyidan fil islami yana da kima a jahiliya haka nan kuma da aka musulunta ya zama ya samu daraja to waɗannan mutane da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam وفد بني تميم على النبي سنة 90 من الهجرة فلما دخل الوفد المسجد سنته مسلاچن مدينة مسلاچن قفر جدا منزون الله لوكاچن دا سوكا ايسو وكان وقت القائلة لوكاچن بچن رانن النبي صلى الله عليه وسلم كينن ازهر باتاي با منزون الله ينا بچي ورسول الله نائم في حجرته منزون الله ينا بچي اچكين جدا yana bacci a cikin gida dan annabi yana baccin rana yana daga sunnarsa dan duk mutumin da zai ibadar dare dole sai yayi baccin rana to sun zo fawajadu bilal sun dan jira lokacin azhar nayi suka tarar da bilal muazzinur rasul bilal yayi kiran sallah wannan su yantaziruna dama ko bayan an kira sallah yanda ake kenan sai a zauna jira sai a zauna jiran fitowar manzon Allah kuma babu mai tsaki babu mai damuwa ba kamar mu bane a yau idan an kira sallah ai ta sa ido ina hanyar liman in bai zo ba ce to mutum sai hakurin sai kare to shi annabi sallallahu alaihi wasallam dole a jira dole ne a jira shi to ana ta jira walakinnahum istabda'uhu mutanen nan baki ko suna tam to ina zamu ga Muhammadu aka ce ai an kira sallah ku jira zai fito ai shiru yanzu ne an jima ka san ba kawai ya hakurin sa ya kare suka zagaya sai wannan ya fita kamar zai je kama ruwa wancan ma ya fita suka zaga bayan gidajen annabi ya Muhammadu ukhruj ya kai Muhammadu ka fito don Allah muna da tajiran ka ukhruj ilaina fito gare mu fa inna madhana zainun kuma yabonmu ado ne ga dan adam wa inna zammana shainun kuma aibantawanmu wato aibun sharri ne ga dan adam idan mun yabe ka wato in mun yaba maka to kai kan ka tsira in mun kushe maka to ka tabi ka kage irin wadannan rashin iya magana na mutumin kauye nahanu akramul arab dul larabawa ba wadanda suka fi mu daraja sun zagaya gidajen annabi fa suna ta fada wannan riwaya tana sahihu tirmizi hadisi na 3267 to in ka dubi tafsirin ibnu ashur at-tahrir wa tanwir yace abinda suka yin kai zaka gani kamar wauta ne kuma hakika wautan ne to amma akwai abinda yake tarar da al'ada wani lokaci wauta tana tarar da al'ada don haka idan wauta ta tarar da al'ada mutum ba zai ma gane yana wautan ba domin al'adar ku ce ayi kaza to sai ka dade kana yin shirme baka gane ba saboda kai a tunaninka wannan al'adar tunda iyaye da kakanni suna yi ai inda laifi ne da sun fi mu sanin ba daidai bane da sun daina to don haka zaka ga mutane suna kuskure ta wajen raya al'adu wata al'adar ba ta da kyau wata al'ada din ba ta da kyau don ba hujja bane ka ce iyaye da kakanni sun yi iyaye da kakanni suna iya zama jahilai suna iya zama masana to don haka don jahili yayi wani abu ba za ka ce ai wannan saboda kakanka ne ai babu laifi wannan ba daidai bane to abin da ya faru da su kenan salaku fi amalihim hadha maslaka wufudil arabi alal muluki wasaddati akasari larabawa akasari al'adar larabawa ce idan suka bakunci wani mai mulki ko wani babban mutum to za a zagaya a ringamar wannan waɗannan kalmomi da ake faɗan kai kaga dai kamar kalmomi ne marasa kyau kamar rashin kunya ce ga manzon Allah amma ba wai daga annabi ne aka fara yi ba duk inda aka bakunci wani babban mutum sai an bar haka ya atuna baital maliki aw sayyid idan an zo gidan sarki ko wani babban mutum fa yatifuna bihi za su zagaye gidan yunaduna suna kira liyudana lahu amana izini mun iso saboda mu ne mafi daraja a larabawa sannan kuma ganin mu ba sharri bane saboda in mun yaba maka to ka samu babban rabo a duniya in mun bata ka kuma to ka lalace wato kaga kalmomin da suke faɗa kamar suna yabon kansu ne kamar suna gaya ma sarki wanda zaka gani din nan fa babban mutum mutum ne mai daraja ba wanda in ka ganshi zaka samu damuwa bane to wannan su a ganin su ba matsala bane to amma kalmomin nasu akwai rashin ladabi ga manzon Allah ko da suna yi ga sarakuna abinda ba su sani ba shine shi manzon Allah ba sarki bane manzon Allah ba sarki bane tunda suna yin wannan masarakuna bai kamata su yi tunani in sun yi hakan ga manzon Allah zai zama abin yabo ba wa kana jumhuruhum lam yazalu kufara hina izin kuma abin da ya faru kasar su tana da nisan gaske kasar Iraq ƙarshen larabawa don haka yasa kusan gaba ɗaya ƙabilar su babu wanda ya taba musulunta bare ya taba ba su labarin annabi Muhammad kaga bare a gaya musu labari ga halayen manzon Allah ga abin da yake so ga abin da baya so in inda an samu wanda ya taba zuwa kaga da zai ba su labari dan haka ba su taba sani ba kuma ba su taba ganin wani musulmi ba sun ji labari labarin annabi ya yaɗu duniya wannan yasa suka kawo ziyara amma ba su taba ganin wani al'amari da ya shafi musulunci ba dan haka kafirai ne ko da suka shigo madinan ma suna kafircin har yanzu wa inna ma aslamu ba'da zalika to da suke zagaye gidan annabi suna ta ihu din nan dalilin da yasa Allah ya saukar da aya ta hudu kenan me Allah ya ce
لهم مغفرة وأجر عظيم
نعم إن الذين يغضون أصواتهم ونن واتو الله ينا يبوني غا سيدنا أبو بكر سيدنا عمر دكما قيس بن ثابت الأنصاري كاغا أي دا أكت آواتر سنكي أي سو داك الله يكي چوا ودن دكي رنسي مريا سو إنزا سيما غنا دا النبي محمد sallallahu alaihi wasallam idan an ce yaghsuna yakhfiduna aswatahum inda rasulillah ulaika allazina imtahana allahu qulubahum littaqwa wadannan mutane ne wadanda Allah ya jaraba zuci zukatan su game da kiyaye dokokin sa don haka Allah yana jarabawa gare mu kamar yadda ka san Allah yana jaraba jikin mu haka Allah yana jaraba zukatan mu Allah yana jarabawa ga zukatan mu da kai ka bari ana so a gani shin zaka bi Allah ko ba zaka bi shi ba bil awamiri wan nawahi wal ibtila'i haka nan jarabawa ta rayuwa ta same ka rashin lafiya talauci ko hatsari ko wata musiba da same ka wannan duk jarabawa ce ga zuciyarka shin zaka ci wannan jarabawa ko ba zaka ci ba to da Allah ya saukar da waccan aya ta zama jarabawa ga sayyidina Abubakar da Umar Allah yace lahum maghfiratun sun samu wata gafaran Allah wa ajrun azimun da kuma lada mai girma saboda sun ci wannan jarabawan sun ci wannan jarabawa misali ai a dalilin hakan ba su sake daga murya gaban manzon Allah ba to sai Allah ya musu alƙawarin gafara Allah ya musu alƙawarin lada Qais ibn Sabitin fa shi ma a dalilin haka Allah annabi ya samu albishirin aljanna ya samu albishirin tsira daga wuta kaga kenan saboda tsare wannan saukar ayan ta zama jarabawa ga zukatansu dalilin jarabawan ga abin da suka samu to sai waɗannan larabawa da suka zo kuma innal ladina kaga Allah ya tabbatar da halinsu innal ladina yunadunaka da waɗanda suke ta kwala maka kira din nan min wara'il hujurati a bayan gidaje ta nan ne larabci wato wannan shine babban misali da ke nuna maka larabci yakan canza ba larabci kadai ba yare kowane iri yakan canza yanzu kaga a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce al-hujurat ana nufin gidaje a yanzu fa idan aka ce al-hujra ana dauka daki a zamanin annabi idan aka ce baitu daki ne amma a yanzu idan aka ce al-baitu gida ne kaga sai zaman kalmomin sun canza gurbi maimakon innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati, in zaka fassara da larabcin yau zaka ce waɗanda ke kwala maka kira a bayan dakuna, a matan Annabi ba dakuna bane gidajensu, gidaje ne babu shakka. Kowace matar Annabi tana da gidanta. In ka dubi tafsirin al-Imam al-Zamakshari al-Kashaf, tafsirin al-Kashaf yace al-hujra ar-ruq'atu min al-ardi al-mahjura bihaitin. Asali a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce al-hujra ana nufin wurin da aka killace shi da danga, kaga ba daki bane kenan. Bayan dakin ne kuma an yi danga, an zagaye gurin, wato akwai katanga koko akwai wato akwai wani abin nan danga da aka killace wannan gurin, wannan shi ake kira al-hujra, shi yasa an killace shi don wannan dangar da aka yi yahutu alaiha wanda ya kewaye wannan ginin. To don haka idan aka ce al-hujra ana nufin gida ne, al-hujurat gidaje, saboda ba gidan Annabi ɗaya suka abin nan ba, suna ta zagaye gidajen matan Annabi. Idan ma Annabi baya wannan yana wancan, sai Allah ya ce to waɗanda suke wannan aikin aksaruhum la ya'qiluna, mafi yawansu ba su ma da hankali. Wato wannan ya nuna maka ko da akwai jahilci, idan mutum ya yi aiki da hankalinsa zai iya tsira. Ko da jahili ne, in ya yi amfani da hankalinsa zai iya tsira. Kaga waɗannan mutane jahilai ne, amma ai ya kamata a ce sun yi aiki da hankali. Da suna aiki da hankali, komai jahilci za su gane wanda suka zo gurin shi ɗin nan bai kamata a mar hakan ba. Shi yasa Allah ya ce aksaruhum, mafi yawansu. Da kuma da jin maganar ka san cewa laifin nasu sun yi laifi, amma dai za a yafe. Shi yasa a gaba Allah ya ce
walawannahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim.
Allah ya karantar da mu walau annahum sabaru, da dai su sun yi haƙuri, hatta takhruja ilayhim, har sai ka fito. Ba kuma Annabi kadai ba ne, duk wanda ka je gidansa, to mutum a gidansa sarki ne, sai dai ka yi haƙuri. Shi yasa Allah ya ce la'annahum sabaru, don jira ba shi da daɗi. Shi yasa Allah ya ce da za su yi haƙuri, hatta takhruja ilayhim, har ka fito gare su, lakana khairul lahum, da wannan shi ya fi musu. Saboda baka san halin da mutum yake a cikin gidansa ba, kai dai ka san halin da kai kake ciki, amma baka san halin da shi yake ciki ba. Don haka kai haƙuri ka jira zuwansa, shi ne mafi alkhairi. Sai Allah ya ce amma duk da haka da shike baki ne, kaga bayan baki ne, jahilai ne, ƙauyawa ne. Wallahu ghafurur rahim, Allah dai mai yawan gafara ne, Allah mai yawan jin kai ne. Kaga kenan an nuna cewa an yafe, an gafarta musu. Akwai kuskuren da mutum zai yi ya samu gafaran Allah ba tare da ya nemi gafaran ba, sharaɗinsa shi ne zama babu ganganci. Amma duk aikin da mutum zai yi da gangan, to idan ka ji an ce an gafarta, to bayan tuba ne, saboda ganganci yana buƙatar sai an tuba. Amma idan mutum ba ganganci ba, to da yawa za ka samu ka yi laifin an gafarta maka baka ma sani ba. Allah ka yafe mana. In ka dubi tafsir kitabu tarikh na al-Imam Tabari da ake kira Tarikhul Umam, don al-Imam Tabari yana da tafsiri shine Jami'ul Bayan, kuma yana da littafin tarihi wanda shine Tarikhul Umam. Kowannen su littafi ne mai albarka, Allah ya masa rahama. In ka dubi juz'i na 288, haka ma tafsirin al-Imam Tabari na wannan sura, ko ka dubi tarihinsa ko kuma tafsirinsa, za ka ga labarin nan gaba ɗaya ya kawo da riwayoyinsa. Ya ce lamma wafada wafdun bani tami, lokacin da wannan tawagar ta zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, na dau rasulallah min wara'il hujura, suka dinga kwala ma Annabi kira a bayan gidajensa. Anukhruj ilaina ya Muhammad, ya kai Muhammadu fito gare mu. Kaga ai bus musulunta ba, saboda haka ba ma kiransa ya Rasulullah suke ba. fa'ada zalika min siyahihim rasulullah. Wannan ihun da suke, kar mu manta annabi yana kwance yana bacci, ƙailula ba a farkar da shi, idan annabi yana bacci ba mai ta da shi, babu wanda isa ya ta da shi. Saboda in kana magana lokacin sallah yayi, shi ya kawo sallah ko? Kuma wanda ake bauta ma shi ne Allah zai ta da shi. To ba dalilin ma farkar da manzon Allah, sai ga shi suna ihu a daidai windon mutum, ka ji an kwala ma kira kana cikin bacci, ba shakka annabi ya cutu, bai ji daɗi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu tashin hankali da wannan, an nukhruj ilaina ya Muhammad fa'adha zalika min siyahihim, fa kharaja ilaihim. Manzon Allah sai ko ya fito zuwa gare su, da ya fito yana fitowa yake kazabtun kun yi ƙarya, in ji manzon Allah ya ce bal madhullahi zainun, na ji kuna cewa in kun yaba wa mutum ya tsira, in kun kushe mara ya taɓe ƙarya kuke, in ji manzon Allah, Allah ne zai yaba maka ka tsira, Allah ne zai kushe maka ka taɓe, ba ku ba. Na ji kuna cewa ku ne kuka fi gata a Larabawa ba kamar ku, kuka ce e mana, sai ce bal akramun nasi, ba ma Larabawa ba, duk ɗan adam ba a taɓa mai gatar annabi Yusuf ba, babansa annabi, kakansa annabi, shi annabi, kaga dai annabi kowanne ya musu gyara. Manzon Allah ya ce Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. To kalu sai suka ce to mun zo ne saboda mu ziyarce ka, bayan kenan sun samu zama da manzon Allah. Ataina kalinufakhiraka, mun zo gare ka da bisa al'ada ta Larabawa, dama idan an haɗu to za a cika baki, za a nuna alfahari, alfahari da mai iya magana. Larabawa tun a jahiliya wannan abu ne wanda suna da ƙwarewarsa, suna da ƙwarewa iya magana, saboda ka za mu nuna maka, za mu yi maka alfahari da cewar mu mutane ne masu iya magana. Fa'azin li sha'irina wa khatibina, don haka ta gefen waƙa kama mai mawaƙinmu izini ya rera waƙa, sannan ta wajen iya magana ka ba mu mai huɗubarmu dama ya yi huɗuba, kai ma ka kira daga cikin mutanenka wanda ya iya waƙa, wanda ya iya huɗuba, muna so a kara a yau mu gani. Kaga nan ma dai duk shirme suke ba su gane ba. To amma da yake ba ƙauye, in ya zo da ƙauye ciwon lokaci sai ka haƙuri ka bi shi a haka. Manzo Allah ya ce haka kuke so, suka ce ya ce to an gama mu zauna, sai aka zauna. Kaga annabi bai taɓa yin hakan ba, amma duk da hakan annabi yana so ya kira su zuwa ga musulunci da wannan hanya. Don haka sai manzo Allah ya ce to a zauna mana, ina naku mai huɗuban. To sai mai huɗubansu ya tashi, ana kiransa Utaridu bin Hajibin, da ya tashi ya ce alhamdulillahi alladhi lahu alaina alfadlu wal minan, godiya ga Allah wanda yake da falala gare mu da ni'imomi, wa huwa ahluhu, kuma Allah ya cancanta a gode mar. Kuma gaskiya ne, gashi dai ba musulmi ba, saboda haka hatta kafiri ya san Allah. Alladhi ja'alana mulukan, ta inda ya zama shirme kenan, Allahn da ya zaɓe mu mune masu mulki. To kaga abu ya ɓaci, ai ba wai dan ya baka mulki ya zaɓe ka bane, gwada ka yake yi, ba dan yana son ka ba. To amma su abin da suke nunawa, Allahn nan yana son mu sai ya sa mu dukkan mu masu mulki. Bayan haka wa wahabalana amwalan idhaman, ya ba mu dukiya da yawa. Kaga magana ta ɓaci ne, ta zan koma cika baki. Naf'alu fiha al-ma'ruf, kuma dukiyar da ya bamu da yawa ɗin nan muna alkhairi da ita, a nan babu laifi ko, muna alkhairi da wannan dukiya. Waja'alana a'azza ahli al-mashriqi, Allah ya sa duk gabas babu mutanen da suka fi mu daraja. Wa aksaruhu adadan, babu mutanen da suka fi mu yawa. Ba Larabawan da suka fi mu daraja ta gabas, babu Larabawan da suka fi mu yawa ta gabas. wa aisaruhu idda, babu wanda suke da ƙarfi ma ta gefen yaƙi kamar mu. Shine a ƙarshen magana yace fa man mislu na fin nasi, to wai a cikin mutane waye kama da mu? To wannan fa shine iya maganar da wai za a kara da wani sahabi manzon Allah akai, ko menene abin yabo a cikin magana in ban da shirme na kafirci. Alasna bi ru'usin nasi, shin ba mu ne shugabannin mutane ba? Wa uli fadlihim, ba mu ne waɗanda suka fi falala a cikin larabawa ba? Faman fakharna, duk wanda zai alfahari da mu, falyu'addid misla ma addadna, to ya tashi tsaye ya kirga irin abin da muka kirga mu gani, inda yana ganin yana da daraja shi ma. Wa inna law nasha'u la aksarna al kalama, inda mun ga dama da mun yi maganan mai tsawo, walakinna nahaya min al iksari, sai dai muna jin kunya kar mu magana da yawa. Fi ma a atana, wato cikin kyautar da Allah ya mana. Wa inna nu'rafu bidhalika, an riga an san mu mutane ne masu kiyayewa, masu kamun hankali. Shikenan sai yace aqulu hadha li an ta'tuna bi misli qawlina, muna jira ku kawo mana irin naku hudubar. Wa amri afdala min amrina, muna so ku mana bayanin wani al'amari da yafi namu. Sun majalasa sai ya samu guri ya zauna, to shine mai hudubar su. Sai manzon Allah ya ce, to ina Sabit bin Qais, kaga mutumin nan da aka gafarta masa, mutumin nan da yake da daga murya, to dama a Madina babu kamar shi, in dai maganar huduba ne, in dai za ana son wanda zai yi jawabi, to sai a ce Qais bin Sabit bismillah, ga kuma yana da murya. Ai, saboda muryarsa da yake tsoron ma shi dan wuta ne. Sai manzon Allah ya ce, ina Sabit bin Qais, tashi. Ce je ka ba su amsa. Annabi dai yana zaune. Sabit bin Qais da ya miƙe sai ce, alhamdulillahi alladhi as-samawati wal ardu khalquhu, godiya ga Allah wanda sammai da ƙasa halittansa ne. Qada fihinna amrahu, kuma duk abin da ke aukuwa tsakanin sama da ƙasa hukuncinsa ne. Wa wasi'a kursiyyuhu ilmuhu, sannan iliminsa, kursiyyunsa ya yalwaci iliminsa. Wa lam yaku shay'un qattu illa min fadlihi, ba a taɓa samun kyauta a duniya ba face dalilin falalar Allah. Summa kana min qudratihi, sannan yana daga ƙuduran Allah. An ja'alana mulukan, yasa mu ne masu mulki. Kaga wancan ma ya faɗi wannan, to shi ma ya faɗa saboda mutanen Madina kowa ya san su. Kaga kenan, bari a nuna masa dai, in ma an aje musulunci ne ta gefen mulkin, ko a jahiliya mun fi ku. Ya ce to amma da yake yana musulmi, sai ya danganta abin ga ƙuduran Allah. Ya ce summa kana min ƙudratihi an ja'alana muluka. Ai, kaga maganar ta dace da tauhidi. Ko da ya cika baki mu masu mulki ne, a ya nuna dai Allah ne ya ba su. Sai ya ce wastafa min khairi khalqihi rasula, ana nan sai Allah ya zaɓi manzo daga cikin mafi alkhairin halittunsa. Ya zaɓo manzo, akramahu nasaban, duk larabawa babu wanda ya fi shi asali. Wa asdaqahu hadisan, duk larabawa babu wanda ya fi shi faɗin gaskiya. Wa afdalahu hasaban, in ana maganar daraja babu wanda ya kai na manzon Allah. Fa anzala alaihi kitabahu, sai saukar mai da littafinsa. Wa atmamtahu ala khairi khalqihi, ya tabbatar da ni'imarsa akan mafi alkhairin halittansa. Wato bayan Allah ya saukar da littafinsa, ya ce atmanahu ala khalqihi fa kana khiratallahi min alalami, saboda haka ya zama Allah ya zaɓe shi a duniya gaba ɗaya. Wato Allah ya zaɓe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba ma tsakanin larabawa ba. Yana faɗin wannan ne saboda martani gare su, cewa ba a taɓa yin mai daraja kamar su ba, sun fi kowa asali da waye. Sai ya nuna musu ba haka ba ne. Shi sai ya fito da gaskiyar wa ya fi daraja, shi ne Annabi Muhammad. Tunda me Allah ya zabi annabi ya aiko shi ya zabo shi daga kabilar da tafi kowace kabila daraja ai inda a ce kabilar Banu Tamim tafi daraja da ba a zabo annabi daga Qurayshawa ba ko shi yasa da ya tashi yabo sai da ya fara yabon kabilar manzon Allah ya fara yabon asalin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce thumma da annasa ila al-iman annabin nan ya kira mutane zuwa ga imani fa amana bi rasulillahi al-muhajirun wadanda suka fara musulunta suka fara gaskanta manzon Allah sune al-muhajiruna min qaumihi wadanda asalin mutanen sa ne jama'an sa ne mutanen makka wa zawi rahimihi kuma ma'abota zumunci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam wadannan mutane da suka fara musulunta sune al-muhajiruna akramun nasi hasaban duk duniya ba masu asali mafi daraja kamar su wa ahsanun nasi wujuhan in ana maganar mutanen da suka fi kyawun fuska babu kamar al-muhajiruna wa khairun nasi fi'alan in ana maganar wadannan da suka fi kyawun aiki a cikin mutane babu kamar al-muhajiruna kaga yayi adalci da ya tashi hudu ba da farko yayi yabo ga Allah sai ya dawo ne yabo ga annabi Muhammad sai ya dawo ne yabo ga al-muhajiruna saboda me sune as-sabiqunal awwaluna kaga haka ya kamata to da yayi yabo ga al-muhajiruna sai ya ce thumma kana awwalul khalqi ijaba waɗanda suka fara amsawa manzon Allah a bayan garin Makka bayan Makka mu ne kai kaga ya faɗi gaskiya mu mutanen Madina mu muka fara amsa kiran manzon Allah wastajaba lillahi na da'ahu rasulullah wa ya fara amsawa Allah da annabi ya kira yace jama'a ku zo ga Allah sai yace nahnu mu ne fa nahnu ansarullah ku baki ne mu ne masu taimakon Allah wa wuzara'u rasulihi mu ne masu ba da agaji ga manzon Allah kamar yadda Allah ya faɗa a Qur'ani aikin sahabbai shine karfafawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne masu karfafawa manzon Allah nuqatilun nasa mu muke yakar mutane hatta yu'minu billah har sai sun yi imani da Allah faman amana billahi wa rasulihi wanda ya imani da Allah da manzonsa mana aminna malahu wa damahu to ya kare dukiyarsa ya kare jininsa waman kafara wanda ya kafirce ma Allah kuwa jahadnahu fillahi abadan za mu yaki wannan mutumin har abada saboda yakin da muke domin Allah ne wa kana qatluhu alaina yasiran kashe kafiri a gurinmu abu ne mai sauki yanda ka san a taka kiyashi ban mu dauke shi komai ba yana gama sai ce aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minati wa assalamu alaikum wa rahmatullah wannan zaka gani a littafin al ahadith al mu'illa ina hadisina 63 akan cewa yahtamilu siha labarin yana da inganci kuma an samu riwaya ta Jabir bin Abdullah wanda ya bada labarin haka din hadisin sa yana hilyatul yana ma'rifatu sahaba littafin Abu Nu'aym kuma ya zo ta riwayoyi daban-daban wanda ba shakka labarin ya inganta zaka gani a littafin ma'rifatu sahaba tarjuma ta 56 to yana gamawa da ya zauna su ma kansu sun san wannan hudu ba ta ratsa su wannan ita ce hudu ba babu shakka take gaba daya suka musulunta da suka musulunta ahsanan nabiyyu jawaizan manzon Allah ya musu kyauta mai yawan gaske saboda me saboda mutanen da suka taho daga nesa saboda ka annabi yayi umarni ga sahabbai a yi ma waɗannan mutane kyauta a karantar da su addini zaka gani a Fathul Bari mujallar 8 shafi na 453 to idan muka dubi farkon wannan sura zuwa ga wannan aya da Allah madaukaki ya ce la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wanda shine farkon magana Allah idan muka dubi wannan babu shakka wannan yana tabbatar mana dole ne mu saita rayuwarmu akan alqur'ani da sunnar manzon Allah umurni ne daga Allah umurni daga Allah ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi kar ku wuce gaban Allah da manzon Allah me ake nufi idan dai kai imani da Allah ka saita rayuwarka akan alkitabu was sunna la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi kaga bayna yadayillahi shine alkitabu idan an ce rasulihi fa sunnatihi don haka dole ne mu daidaita rayuwarmu akan alqur'ani da sunnar manzon Allah in ka dubi bayanin al-imam al-aini littafin umdatul qari yana littafin umdatul qari mujallad na 18 shafin 19 yace ma'ana la tuqaddimu abinda Allah yake cewa kar ku wuce in dai kun yi imani wato la taqta'u amran illa ba'da ma yahkumu Allahu wa rasuluhu kar ku yanke wani hukunci sai kun nemi sanin hukuncin Allah da manzon Allah kar ku yanke wani al'amari sai kun tabbatar ya dace da yardan Allah da yardan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya'zanani fihi al-imam al-aini yace in kai mumini ne abinda Allah yake cewa kar ka yadda kai wani abu sai ka tabbata Allah yayi izini akan wannan abin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi izini akai la taqulu khilafal kitabi was sunna al-imam al-aini yace abinda Allah yace kar ku yi magana magana da ta saba ma umarnin Allah cikin alqur'ani da kuma sunnar annabin sa sallallahu alaihi wasallam haka in ka dubi bayani ibn taymiya al-littafin majmu'u fatawa mujallad na 14 shafi na 4 yace shi yasa Allah ya fara da sayyidina abubakar da umar dan ka gane komai imanin ka kana buƙatar riko da alkitabu was sunna duk darajar da kake da ita dole ka kiyaye saba ma Allah tabaraka wa ta'ala to ibn taymiya yake cewa wannan ya dace da fassaran Abdullah ibn Abbas dan abinda Abdullah ibn Abbas yake fassara wannan gurin kenan in ka dubi littafin tafsiri la taqulu khilafal kitabi was sunna kar ku faɗi maganar da ta saba ma alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam li yakuna fi'luhum zalika ta'a lillah wa imtisalan li amrihi ya zama kai musulmi aikinka kullum da an gani sai an kamanta shi da umarnin Allah da an gani sai a danganta shi ga umarnin Allah ko na annabi sallallahu alaihi wasallam la yataqaddamu bayna yadayillahi wa rasulihi mutanen kwarai masu cikakken imani ba sa wuce Allah da manzon Allah cikin al'amuransu saboda haka idan a ilimi ne kana da ilimi sai aka samu wani ilimi ya nuna wani abin da ya saba ma alqur'ani da sunna babu ruwanka da shi wannan gefen babu ruwanka da shi zaka tsaya ma maganar Allah da ta manzon Allah kar ka yadda ka wuce gaban Allah da manzo wannan shine ta ilimi ko ta mu'amalarka ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا don haka yasa in ka dubi duk abinda annabi Muhammad ya aikata duk abinda sahabbansa suka aikata zaka ga Allah yana daidaita shi da cewar yana tafarki na kwarai saboda basu saba ma Allah ba yace to ba su kadai bane wal khalisuna min ummatihi wadanda Allah ya tsarkake daga cikin al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam su ma hakan ne min ummati min al-adiyati wal ibadati wa ghayriha hatta addu'a idan aka ce ma ga addu'ar manzon Allah to ka jefar da ta kowa ka dauki addu'ar annabi Muhammad idan aka ce ga wani lazimi zikiri wanda annabi ya koyar to ka jefar da duk wani wurdi kai riko da wurdin da manzon Allah ya karantar wannan ka'ida ne zikiri ne ibada ce mu'amala ce wa ghayriha انما هو بامر من الله بخلاف ما يفعل ما لم يؤمر به شي النبي صلى الله عليه وسلم duk abinda ya aikata ya dace da umurnin Allah saboda bai saba ma Allah don haka in muka yi koyi da manzon Allah sai mu samu shari'a amma in banda annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zaka bi shi ba shakka sai an samu kuskure haka nan ibnul qayyim jawziya al-littafin as-sawa'iqul mursala shafi na 996 shi ma yayi magana akan wannan aya yace Allah ya hana a wuce gabansa ya hana a wuce gaban annabi sallallahu alaihi wasallam idza kana subhanahu kannaha an taqaddum bayna yaday fa ayyu taqaddumin ablagh min taqdimi aqlihi yace kuma daga cikin abin da ke nuna maka kuskure shine ka gabatar da hankalin wani akan hankalin manzon Allah don abin da ke faruwa gare mu a yau kenan zaka ga musulmi ne ya rinjayar da hankalin bature akan hankalin manzon Allah akwai musulmai har yanzu idan bature yace kaza kaza ne to shi ya yarda idan aka ce ga abin da annabi faɗa shi a wannan akwai jahilci Allah ka tsare mana imani Allah ka sa addini mai zaman to karbabbe kurakuran mu su samu gafararka Allah ka inganta imanin mu ka sa karshen mu yau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك